أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوجي من أشكال فرنشتي لوكشن دا الله سبحانه وتعالى يزود مو غرم ما لمي غرم شيخنين غرم أجين وندا أولن غرم كما زام شغبدا تاريخ المنزود صلى الله عليه وسلم ta inda muka tsaya misala ne tun kafin aifuwar manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa wannan lokaci da muke dauke da bayanin tarihin musuluntan wasu sahabbai guda uku da kuma ghazwatu khaybar da wadil qura. Saboda haka waɗanda suke tare da mu anan sai su ba mu hakuri da uzuri domin za su ji tarihin da yawa ya bar su. A wannan rana, ranar 30 ga watan hudu miladiya 2005, halka ta 21 daga tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallama, wato 21 ga watan Rabiul Awwal hijira 1426, muke nan garin shugabai, garin malamai, garin addini, ɗan neman cikin jihar Jigawa. Kamar yadda muka faɗa, za mu ɗora ne a inda muka tsaya. Akwai wasu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda gabannin su karfi addinin musulunci an sha fama da su, to su ne za mu buɗe karatun da ba da bayani a kan tarihin musuluntansu. Waɗannan kuwa su ne Amr bin As da Khalid bin Walid.
Da kuwa su ne Amr bin As da Khalid bin Walid da kuma Usman bin Talha. Amr bin As, kamar yadda ya gabata, shi ne na biyun waɗanda Quraishawan Makka suka tura Habasha domin a dawo da waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha. Sannan shi kuma Khalid bin Walid, idan ba a manta ba, shi ne ɗaya daga cikin komandojin mushrikan Makka a yaƙin Uhud. Shi kuma Usman bin Talha, shi ma fitacce ne daga cikin dakarun Quraishawa waɗanda suke ƙoƙarin yaƙar manzo sallallahu alaihi wasallama. To waɗannan su uku gabaki ɗayansu Allah subhanahu wataala ya arzuta su da shiga addinin musulunci, suka kasance daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama garajai shahararru, kuma suka wa addinin musulunci aiki, suka masa hidima da dukiyansu da kuma sadaukar da rayuwarsu bayan an sha fama da su. Da farko shi Amr bin As da kansa yake ba mu tarihin shigansa addinin musulunci, yake cewa bayan mun dawo daga ghazwatul khandaq, wato ghazwatul ahzab, na tara wasu abokaina waɗanda nake ganin cewa masu ɗaukar magana na ne, sai na ce musu wannan lamari na Muhammad ya ɗaure mini kai. Mun yaƙe su, mun yaƙe su kuma kullum kamar za mu ci nasara, sannan ya dawo ya zamanto shi ne mai nasara. Shawara ne nake so in babu, sai suka ce wanda iri shawara, sai ya ce mu bar Makka mu kaura zuwa Habasha, mu je wajen Malikun Najashi, wato sarki Najashi, sarkin Habasha. A duk lokacin da mutanenmu suka samu nasara a kansa, yana nufin akan manzo sallallahu alaihi wasallama, to mu dai masu matsayi ne a wajen mutanen mu sai mu dawo mu zauna cikin mutunci a lokacin da kuwa shi ya samu nasara akan mutanen mu to mun fice mun bar makka babu wani abin da zai biyo baya a gare mu saboda haka shi Amr bin As ya ba su ainihin wannan shawara wasu daga cikin su suka amince da shawaran da ya bayar suka fice tare da shi zuwa ga Habasha wasu kuwa ba su fita tare da shi ba a wannan lokaci Amr bin As ya koma Habasha idan kuma ba a manta ba akwai alaka mai ƙarfi tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da sarkin Habasha An-Najashi domin sarkin Habasha An-Najashi ya karbi addinin musulunci a hannun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Ja'far bin Abi Talib yake jagorantar su wadanda kuma a wannan magana da muke ciki suna can a Habasha shi Amr bin As bayan ya isa Habasha da tsindin dukiya da kyaututtuka wanda yake tafe da shi ya ba wa sarkin Habasha An-Najashi sannan ya samu gurbin zama karkashin wannan sarki har sarkin yake kiransa aboki a wannan lokaci Amr bin As yake cewa kullum da safe saboda in samu shiga a gunsa a bisa al'adar 'yan Habasha zan je na masa sujjada ban gushe ba ina yin haka sai da na karɓu a wajensa in ji Amr bin As yana ba da kissar musuluntarsa sai wata rana na ga Amr bin Umayya Abdamari ya shigo fada na san da cewa wannan saƙo ne manzo ya aiko shi da shi zuwa ga sarkin Habasha An-Najashi sai na je na ce da abokaina waɗanda muka taho tare wannan Amr ne bin Umayya Abdamari bari idan ya fice daga cikin fada zan je in samu mai martaba sarki in ce ya liƙa mini shi idan ya liƙa mini shi kuwa sai mu koma gefe mu tsaro masa kai daga nan mun karanta ran mutanen mu daga Makka a lokacin da suka samu labari mun yi amfani da daman da muke da shi a wajen Najashi mun kashe dan aikin manzo sallallahu alaihi wasallama sai muka yanke shawara cewa idan Amr bin Umayya Abdamari ya fice za mu je mu samu sarki An-Najashi mu masa magana ya miƙa mana shi a daidai wannan lokaci kuwa bayan ya fita sai muka je muka samu sarki Najashi ni na masa magana na ce masa ya kai sarki wanda ya shigo maka ɗazu ya tafo ne daga wajen wani babban makiyinmu wanda yake ja da mu saboda haka ka miƙa mana shi mu kashe shi yake da na gaya wa sarki haka sai na ga hannun sarki yana karkarwa yadda ki hancinsa wani duka wanda nake tsammanin har hancin naki zai tsage a nan na fahimci cewa ya yi fushi a kan wannan magana da na gaya masa yake cewa yadda na tsorata da ƙasa za ta tsage mini zan nutse ciki domin na san ransa ya ɓaci san kuma sai ya ɗaga kai ya mini tsara ya ce mini a usallimu ilaika rajulan ja'ani min alladhi yatihi an-namus al-akbar yace zaka nema a guna in sallama maka in miƙa maka wani mutum wanda ya zo mini daga wannan wanda babban wahayi yake zuwa masa shikenan sai na ce masa a yafe ni ya kai sarki ban san ranka zai baci ba ne a lokacin da na gaya maka wannan magana san kuma sai na ce masa haƙƙun annan namusan akbar kana ya fihi gaskiya ne wahayi wannan mutumin yana zuwa masa wato manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce baka sani ba ne baka sani bane sai sarki Najashi yace masa ai wannan shine annabin da aka aiko karshen wannan zamani wanda kuma daga bayan sa babu wani annabi anan Amr bin Auf yake cewa sai dai na gaman tsawon lokaci da na dauka ina yakansa ina ja da shi nayi na gaman jinkirin karban ajiri na musulunci a wannan lokaci riwaya ta kasu kashi biyu wasu malaman tsira suka ce ya karbi addinin musulunci ne a hannun shi sarki Najashi wasu kuma suka ce bai karbi addinin musulunci a wajensa ba da wannan sarki ya tabbatar masa da annabtar manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma ya je madina ya karbi addinin musulunci a hannun manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suka ce ya karbi addinin musulunci ne a hannun malikun Najashi suna cewa shi ne mutumin da sahabi ne kuma ya karbi addinin musulunci a hannun tabi'i saboda a kaulin wasu malaman hadisi duk mutumin da ya karbi addinin musulunci a zamanin da manzo yake da rai amma ba su hada ido hudu da manzo ba wannan ana kiransa tabi'i a kaulin wasu malaman hadisi kenan a wannan kauli sahabi ya karbi addinin musulunci a hannun tabi'i wasu kuma malaman hadisi suna kiran irin wannan da suna muhadram wato waɗanda suka karbi addinin musulunci manzo yana da rai amma ba su samu ganin sa ba har manzo ya rasu a daidai wannan lokaci Amr bin Auf ya yi nadama ne domin shi manzo sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne a cikin garinsu ya san shi da daɗewa yaya wani a gefe wani sarki can a nesa zai zo ya san shi ya karɓi wannan addini sannan kuma shi a ce har yanzu yana nan yana gaba da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne nadamar Amr bin Auf a ɗaya riwayar da muka faɗa sai ya komo yana komowa a hanyar madina sai suka haɗu da abokinsa Khalid bin Walid da kuma Usman bin Abi Talha a wannan lokaci suka kara sagun manzo sallallahu alaihi wasallama suka wa manzo sallallahu alaihi wasallama isar da sakonsu gabaninsu su isar gansa sai aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama ga wasu manya-manya daga cikin mutanen makka sun iso sai ya ce su wane ne aka ce masa Amr bin Auf ne da Khalid bin Walid da kuma Usman bin Abi Talha sai alaihi salatu wa salam yake cewa ai waɗannan su ne makka makka ne da kanta ta tafi madina suka shigo gun manzo sallallahu alaihi wasallama sai Amr bin Auf yake cewa na zo in karbi addinin musulunci da sharadin duk abin da na maka duk abin da na yi wa addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya gafarta mini sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake da Amr bin Auf alam ta'lam anna al-islam yajubbu ma qabla wal hijrata tajubbu ma qablaha yake baka sani bane addinin musulunci yana yanke dukkan munanan ayyuka da mutum ya aikata gabanin ya karbi addinin musulunci kamar yadda hijira ita ma take yankewa anan Amr bin Auf da abokanansa guda biyu Khalid bin Walid da Usman bin Abi Talha suka karbi addinin musulunci a hannun manzo sallallahu alaihi wasallama wanda dukkan yaƙe-yaƙe da manzo sallallahu alaihi wasallama ya jagoranta da kansa da kuma waɗanda yake turawa ake yi za ku dinga jin sunayen waɗannan mutane guda uku waɗanda a yanzu suka karbi addinin musulunci da kuma irin bajintansu da gudumawarsu da suka ba wa addinin musulunci a nan ne za mu wuce daga jerin kabarat ko kuma yaƙe-yaƙen manzo sallallahu alaihi wasallama su 27 waɗanda muka fara bayaninsu a yau za mu fara da ghazwatu khaybar wato daga inda ainihin muka tsaya ghazwatu khaybar ghazwa ce wacce aka yi ta ko yaƙi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ta a shekara na 7 bayan hijira a cikin watan al-Muharram wato bayan gazuwar Bani Mustalaq wanda ajiya a guru muka yi bayani a kansa. A wannan wata na Muharram a shekara ta bakwai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shirya sojojin da yaje da su suka masa bai'a a karkashin bishiya. Waɗanda suka masa bai'a a karkashin bishiya wato ashabu bai'atir ridwan su ne waɗanda ya fita da su zuwa Khaibar. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin ghazwatu Khaibar a cikin suratul Fath. A lokacin da munafikai suka ga cewa Khaibar gari ne wanda yake da dukiya, a duk lokacin da kuwa aka yi fasalin wannan gari, to da yawa daga cikin musulmai za su samu ganima. Sannan kuma sun kasa tafiya sulhul Hudaybiyya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam, suke so su tafi tare da shi yakin Khaibara saboda alƙawarin da suka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yawa musulmai waɗanda suka je sulhul Hudaybiyya na samun ganima mai yawa a Khaibara. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'adakum Allahu maghanim katiratan ta'khudunaha. Malaman tafsiri suka ce maghanim katira a nan ganimomi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya same su a Khaibar. Da suka ji wannan wa'adi na Allah subhanahu wa ta'ala suka ce to lalle ne za mu kasance daga cikin waɗanda za su je su yaƙi mutanen Khaibara, domin su kasance suna cikin waɗanda za su samu waɗannan ganimomi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa manzonsa ya sanar da shi ya ce kada ya bari duk wani wanda bai je Hudaybiyya ba ya halarci ghazwatu Khaibar. Duk wanda bai je Hudaybiyya ba kada ya halarci ghazwatu Khaibar. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita da waɗanda suka je Hudaybiyya suka yi bai'atul ridwan, bai'ar da jiya muka yi cikakken bayani a kai, wanda kuma ya gabata adadinsu su 1400 a kaunin wasu malaman tarihi da sira 1500. Manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar masa yake cewa sayaqulu al-mukhallafuna idan qalabtum ila maqadima lita'khudhuha zaruna nattabi'ukum kullan tattabi'una. Allah yake da manzonsa waɗanda suka kasa tafiya tare da kai Hudaybiyya za su zo su ce za su tafi tare da kai Khaibar. Lita'khudhu zaruna nattabi'ukum ila maqadima lita'khudhu. Allah subhanahu wa ta'ala yake za su ce su ma za su je su samu wannan ganimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku alƙawari. Yake lita'khudhuha zaruna nattabi'ukum, za su ce muku ku kyale mu mu je ku mu tafi Khaibar. Allah yake kullan tattabi'una, ka gaya musu ba za ku bi mu ba tunda kun kasa bin mu Hudaybiyya, kun saba kun ce shagaratna amwaluna wa ahaluna fastaghfir lana. Saboda haka Khaibar ba za mu tafi tare da ku ba. Ya bayyana cewa waɗanda suka kasa tafiya Hudaybiyya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ba a yarda su tafi Khaibara tare da shi ba. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi shirin fita zuwa Khaibara tare da waɗanda aka fita Hudaybiyya da su. Gabanin fita daga Madina munafikai sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da waɗanda ya fita da su zuwa Hudaybiyya. Gabanin haka rasul nifaq shugaban munafikai na duniya Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya aikawa Yahudawan Khaibar tanadin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi da shirinsa na yaƙar su. A wannan lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura wa Yahudawan Khaibar Yadda tura wa Yahudawan Khaibar jasus wanda zai dinga CID da duba abin da yake gudana bayan su Yahuda bayan su munafikai kuma sun tura sirrin manzo zuwa da su Yahuda ya kai gara lokacin da saban munafikai ya isa wajen Yahuda ya kai bar a wannan lokaci suka fara shiye-shiye na yadda za su tunkari wannan hari da manzo sallallahu alaihi wasallam zai kawo shiri na farko da suka yi shine sun aika wasu mutane guda biyu ɗaya sunansa Kinana bin Abi Hussein ɗaya kuma sunansa Hauza bin Qais zuwa ga kabila ta Rafat domin su zo su taimaka musu wannan hari da manzo sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu da sharadin idan suka kare su ko suka kara su kare wannan hari duk kayan amfanin gona da suka samu a Khaibar za su fara waɗancan kabilu Ghassan rufin abin da suka samu sannan kuma suka sanya matansu da ƴaƴansu cikin wani gida sarere wanda dukkan hari da za a kare wannan gida ba zai taɓa matansu da yaransu ba sannan kuma suka tattaka tarukansu kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya rikinta Suba bin Arfuta ya zamanto amir na Madina sannan kuma wasu malaman sira suke cewa ya rikinta Numaima bin Abdullahi al-Baiti ne ya zamanto amirin Madina gabanin ya je ya dawo sai abin salatu wa salam ya kama hanya da waɗannan sojoji na su 1400 zuwa Khaibar a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita sai ya kika wasu hanyoyi daban-daban ya kika wani hanya da ake kiran sa is daga nan kuma ya kika wani hanya wanda ake kiran sa sahaba daga nan kuma ya kika hanyar ar-raja a lokacin da ya kika hanyar ar-raja sai ya samu labarin agajin da Yahudawa suka nema daga kabila ta Ghassan a daidai wannan lokaci kuma da su waɗannan kabila suka fita za su zo Khaibar su tayawa Yahudawa wannan hari da manzo zai kawo musu sai suka fara jin wani hayaniya a yankin garuruwansu sai suka zaci cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya samu labarin agajin da za su ba wa Yahudawan Khaibar ya karkata ya je ya afkawa matansu da kuma ainihin ƴaƴansu ya kawo musu hari da kuma dusiyoyinsu sai suka zaci cewa haka ne nan take suka tsorata suka koma ba tare da sun isa Khaibar din ba a daidai wannan lokaci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wassalam sai ya haɗu da wasu mutane guda biyu wanda ɗaya daga cikinsu manzo ya ɗauke shi domin ya nuna masa hanyoyin da za a bi a isa Khaibar wanda shi wannan sunansa Hasin ƙwararre ne wajen sanin hanyoyi waɗanda suke isa garuruwa daban-daban sai Hasin ya wuce gaba manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke biye da shi yana nuna musu hanya a lokacin da ainihin suka je mararraban wata hanyoyi sai ya tsaya da wata sai ya ce waɗannan hanyoyi gabaki ɗayansu sukan iya isa ne Khaibar waɗannan hanyoyi gabaki ɗaya suna isa Khaibar daga cikin waɗannan hanyoyi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce menene sunan wannan hanya ɗin me ake kiransa sai ya ce Hudud ko Hazan sai ya ce kuma wannan hanya ba sai ya ce ana kiran wannan hanya da suna Sa'd sannan kuma ya ce wannan hanya kuma me ake kiransa ya nuna ɗaya hanyar sai ya ce ana kiran wannan hanya Hafiz sannan kuma sai shi wannan jagora nasu Hafiz sai ya ce ban da waɗannan hanyoyi guda uku waɗanda na nuna maka su ka ce ba za ka bi su ba hanya ɗaya ne kacce ne yake domin lokacin da ya ce ga manzo wannan hanya ana kiransa Huzun ko Hazan ya ce wannan kuma ana kiransa Shan wannan kuma ana kiransa Hafiz sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai fi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda uku ya isa kai bara ba. Saboda ma'anonin sunayen waɗannan hanyoyi suna bada ma'anoni ne mara kyau. Sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata yuhibbul sa'ib al-hasan yana son sa'ibi wanda yake da kyau. Wanda kuma a nan da aka ce maka wannan titi ana kiransa hausin, idan ya bi wannan titin ba mamaki abinda sunan wannan titin yake dauke da shi shi ne zai same su. Saboda haka yake jin ɗaya daga cikin waɗannan tituna guda uku. Sai hakim ya ce titi ɗaya ne ka kalli ya rage yanzu, tunda ka ce waɗannan hanyoyi gabaki ɗaya ba za ka ji su ba. Sai Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya tambaye shi, sai ya ce to wanne titi ne? Sai ya ce wannan hanya ne kadai ya rage. Sai ya ce to menene sunan shi wannan hanya din? Sai hakim ya ce sunansa Marhab. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan hanyar shi za mu bi mu isa zuwa Kaiba alayhi salatu wassalam. Da suka kama wannan hanya kuma za su tafi, sai ya tambayi wannan jagora nasu Habib. Sai ya ce masa muna so ne mu fito da Kaibar ta arewa, domin arewa nan ne suke da hanyar guduwa in suka tsorata. Ta arewa za su gudu in suka tsorata, domin ta arewa akwai hanyar da zai isa zuwa Sham, akwai hanyar da kuma zai isa zuwa kabilan nan da Yahudawa suka nemi agaji a gunsu, wato Kafka. Saboda haka a lokacin da muka biyo ta arewa, in suka samu labarin kisowanmu suka yi niyyar guduwar Sham ba hanya, haka nan suka yi niyyar guduwa zuwa Kafka ba hanya, mun tafi. Don da kuma waɗannan wurare guda biyu ba su da wani waje da za su gudu, in ji manzo sallallahu alaihi wasallama. Wannan yana ɗaya daga cikin dabaru da hikimomin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake da shi na yaƙi. Ma'ana ya rufe ba Yahudawan Kaiba, ya rufe da su, ba su da hanyar guduwa. Wannan shi ne dabarar shigowa Kaibar ta hanyar arewa. Daga nan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama Hasin ya karkata da shi suka fito wa Kaibar ta arewacin, ta arewa da shi Kaibar ɗin. A lokacin da suka isa kuwa, sai su Yahudawan Kaibar galibinsu ba su san isansu ba. Saboda sun samu labari daga wajen munafukai cewa lalle ne manzo sallallahu alaihi wasallama zai zo, amma ba su san ran yaushe ne, a wanne lokaci ne zai zo ba. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya isa, su kuma Yahudawan Kaibar wasu ma sun tafi gonakansu, wasu sun fita harkokinsu na kasuwa, kowa ya kama harkar da ke gabansa. Sai mai kira ya kan dutse ya yi kira yake cewa haza Muhammad wal Khalil, ga Muhammad ne ya taho muku da sojoji ko rinjina masu yawa. Daga nan waɗanda suke gonaki suka gudo, waɗanda suke kasuwa ta tarwaje aka tsorata, aka gudo cikin gari. Da aka gudo cikin gari, sai dama can sun yi shiri, sun kassama wurare da za su dinga ɓuya. Idan muka ɓuya a nan, idan abin ta ɓaci, in yaƙi ya tarwace ya gagara, mu bar wannan waje mu koma wancan waje. Sun shirya haka gabaki ɗaya, bayan munafukan Madina sun aika musu da labarin cewa manzo yana nan da ne. A wannan lokaci sai suka kakkasa wannan Kaibar zuwa kashi biyu, kashi na farko da kuma kashi na biyu. Kashi na farko suna da hisin, wato matsira ko kuma wajen da za a je a shiga a tsira daban-daban har guda biyar. Kashi na biyu kuma yana ɗauke da hisin ko hisin guda uku. A wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya tura shi CID ko kuma da ya ɗan asiri, sai ya zo ya sanar da shi cewa babu hisin din da yake da hatsari, irin hisin din da ake kiransa hisnu na'i. Wannan shi ne gunda yake hatsari, sannan kuma ya kamata a fara yaƙi ne da wurin da yake hatsari. yakin saboda yawancin mawaka kwararru suna cikin wannan hizin din. Sannan kuma wani abu da yake da muhimmanci mu yi bayanin shugabannin mu suke na kusa mutane ne waɗanda suke da makirci suke da dabaru amma mutane ne matsorata ba za su iya yaki gaba da gaba ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana lokacin da muka yi bayani a kan qaswatu bani nadir inda yake cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassamatin aw min wara'i jidar. To haka suke su matsorata ne suna da shirye-shirye na yaki da makirce-makirce yaki amma kuma su matsorata ne. Wannan hisin din da dan lokacin da filin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya su hakari to a lokacin da aka fara kawo hari ko suka ga cewa musulmai sun fara cin wannan hisin din da yaki suka iya tura kwararran mawaƙansu daga wannan hisin din zuwa wani daban wanda kenan ƙarfin wannan sojan zai tashi daga wani waje a wasu lokuta ya koma wani waje yadda za a saka gane ina ne ƙarfin sojan su yake. Daga wannan lokaci ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara shahara da sahabbansa yaya za a shigowa wannan hisin din mai suna hisnu na'i a wannan lokaci. A daidai wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu kaskara sojojinmu zuwa kashi biyu. Idan muka tura kashi na farko muka ga sakamakon wannan gumurgur da ya kasance tsakanin su da dakarun Yahudawa a nan kuma mu san yadda za mu yi mu tura kashi na biyu. Wannan kuma dabara ne daga cikin dabarun yaƙi. Ba zai yiwu ka tura sojojinka gabaki ɗaya kai tsaye waje ɗaya ba. Saboda a lokacin da aka kashe su gabaki ɗaya an ci ka a yaƙi. Amma a lokacin da ka kasa su zuwa kashi biyu ko uku ka tura wani kashi waɗancan mawaƙa abokan gaba ko ba sun kashe su gabaki ɗaya tana da wasu ƙarfin soja daban a wani ɓangare. Idan kuma ba su kashe su ba idan ka tura musu wasu kashin kuma tsoro zai faɗa cikin zukatansu. Ga wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kasa sojojinsa waɗanda muka ce su ne waɗanda suka halarci Hudaybiya zuwa kashi biyu. A wannan lokaci sai ya tura kashi na farko ɗin nan karo na farko zuwa ga wannan hisin ɗin wanda muka yi bayani muka ce shi ne hisin na'i ya tura su wannan waje. A lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura su hisin na'i suka je ba sa ganin da Yahudi ko ɗaya ko sojojin kai fara ba sa ganin su ko ɗaya suna nan a cikin wannan hisin ɗin kamar yadda muka bayyana gida ne kato za a gina shi a da katanga mai tsawo mai ƙarfi yadda ba za a iya fasa wannan katanga ba sannan kuma a yi rami a ciki a kula a cikar da abinci da ruwa da dukkan abin da ake bukata kamar yadda idan aka duba tsofin garuruwa na Nigeria za a dinga samun hukumar ko kuma nisan daban-daban akwai shi a irin su Sokoto akwai shi a su Katsina da su Kano da makamancinsu. Ga wannan lokaci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan kishi din zuwa ga hisin na'i da suka je ba sa ganin Yahudawan kai ba idan suka yi harbe-harbe na kijiya ko na mashi aikin banza saboda suna cikin wannan gida da suka gina suka koya a ciki haka haka yadda za a gida su sannan kuma su in suka yi harbi yana samun musulmai in su suka yi harbi ta saman katanga yana samun musulmai musulmai kuma idan suka yi harbi baya samun su saboda ba sa ganin su. A wannan lokaci sai abin ya gagara wannan kashi din suka dawo da suka dawo manzo sallallahu alaihi wasallam ya rike su ya tura kashi na biyu su kuma kashi na farkon sai suka zauna wannan kashi na biyun ma da aka tura suka fasata suka dinga harbe-harbe amma ba sa ganin Yahudawan kai ba sannan su kuma suna ganin su suna harbin su. A wannan tafiya ne na biyu ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mai suna Mahmud bin Maslama yana tsaye a jinjin wani katanga suka jirgina masa wani katon dutse ya fada kansa ya danne shi ya halaka shi. Wannan yana ɗaya daga cikin dabarun da suka yi. a wannan lokaci shi wannan sahabi Muhammad bin Muslima yayi istishhad yayi shahada wadannan ma suka kara dawowa sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace to ku je kowa ya koma matokin sa saboda da isa Khaybara ya nemi wani sansani ne arewa da Khaybara ya zauna a wannan waje yace kowa ya koma makoman sa a gobe gobe da sassafe insha Allah za mu yi fasahin wannan hisin din wanda ya gagara kuma a gobe yace zan ba wa wani tuta zan ba wa wani tuta wanda a hannun sa ne za a yi fasahin wannan hisin din wato hisin nayi yace la utiyanna gadan rayatan li rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yace gobe zan ba da wani tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzonsa Allah ma da manzonsa su ma suna son sa a hannun wannan mutumin ne za a yi fatahin wannan hisin din jami'in sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka kwana ba sa yin bacci kowa yana tunanin yana furin dama shi za a bawa wannan tuta din kowa ya kasa yin bacci wanda kuwa yayi bacci daga cikin su yana mafarkin an ba shi wannan tuta din ya kai hari wannan hisin din nayi wanda ya samu yayi bacci kenan daga cikin su wannan yana nuna jaruntaka da kuma kokarin sadaukar da rai a gun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wace gari yana yi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka fito ajin sallan asuba gari ya dan waye suka yi tsitsi cewa wane ne wannan wanda manzo yake zai dau tuta ya bashi shine zai yi fatahin kisu nayi wane ne shi aka yi sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace aina Ali ibn Abi Talib yace ina Ali ibn Abi Talib yake aina yake daga cikin gadon da suke tunanin su za a ba wannan tuta akwai Az-Zubair bin Awwal akwai Abu Dajjana da makamancin su akwai Ubada akwai Sa'd bin Ubada akwai Bishr bin Ubada dukkan su suna ganin su za a ba sai nan da ake suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ai shi sai na Ali ba shi da lafiya idan sa yana ciwo mana wannan wani uzuri ne wanda zai hana a ba wa shi sai na Ali wannan tuta a cikin su waɗannan da suke da buri da bukatun a ba su a ba wa ɗaya daga cikin su sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake a je kira mini Ali ko ba ma idanun su suna yin ciwo sallallahu alaihi wasallama ko ba idanun su suna yin ciwo a kira mini sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu haka kira sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yazo manzo sallallahu alaihi wasallama yayi to bi a idanun sa wadanda suke yin ciwo nan take idanun nan suka warke ya fara gani da tsura kai har sayyidina Ali yake cewa tun daga wannan idanuna ban taɓa yin ciwo ba radiyallahu ta'ala anhu a wannan lokaci manzo sallallahu a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake da sayyidina Ali alama tuqatiluhum ya Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa uqatiluhum ya rasulullah ala an yakunu mithlana zai yake su sai sun zamo irin mu bana sun karbi addinin musulunci a wannan lokaci tukunnan idan suka karbi addinin musulunci kare su idan kuwa ba su karbi addinin musulunci ba ina ke su sai manzo sallallahu alaihi wasallama anan ne yake masa ya ali la yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin ya yake ya kai ali da Allah subhanahu wataala ya shirya tabba mutum daya a dalilin ka ya fi maka da ce kana da jajayen rakuma wanda a lokacin su ne dabbobin da ake bi da su ko kuma ake alfahari da su a nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da shi janibin musuluntan su ne a kan janibi ko kuma ɓangaren yaƙan su saboda hadafi na yaƙan kafirai shi ne shigo da su cikin addinin musulunci ba wai a kake su su kare ba saboda haka yake da manzo sallallahu yake da sayyidina Ali da Allah ya shirya tadda kai ya shirya tadda mutum daya a dalilin ka ya fi ake kana da wadancan ya zara ya kuma a wannan lokaci sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya daga wannan tuta da waɗanda suke tare da shi suka tunkari wannan hisin din na'im domin su je su yi fatahinsa a daidai lokacin da suka isa wannan hisin
وإنه لا
المجاهد المجرد يكي دعانا يكي آمر يوم وضاء يوم وضاء لا تنحرق داديو سبا دعانا وكانا كفي في مرحب ني تطب انت يدعى وصنطع سبا دعانا دلالا كفي في وانا مرحب وانا مرحبودا كمانا دكما يوم دلالا كفي ورسطة بنسا وانا دعيزو يساليشي سبا دعانا من سلم الله وسلم يكي إن له لأجرين وإنه لجاهد المجاهد رضي الله تعالى عنه. أردنا الوقت كده قادر يموت شهيدي سيد أن علي كان فاهم بيت وشاب ورنش ولا ننجا كارو عند كما يجي أن يشبه توتا لأنه يشبه توتا أهم نوسى نتعلم لأنه كما جابها تا شي مرحب أهم نوسى لعبو سبب جارو شكل تا من تأكسنا بجا عرب مرحب من تأكيبا جارو باتا موت كيبا يصاري كفا مرحب يصاري فمن يصاري الأبارة لن تاكي يموتو فاتي كيف كان الكبرة سنة فيها الله أكبر أبيبو من الله تكي سيطان قوى مرحب في سيما يخطو ميتونا راسو يخطو لنا نيم مباركة مانا رندا ذات مرحبه أما كتن دراسي يخطو سيد زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه يفتو يكي فيني زي كرده أقول محل جيسا كثيرة بنت عبد المطلق جواني بي يقول أن من رسل الله وأن يتمنى يكي عبرتا وأن معزا سولا جار سكنتا كان عبرتا ولن سيا برا فلن من يبعان ملك عبر سكن دفعي غزوة الأحزاب وغزوة الخندة أبيدي وأن الوقت لي في كثيرة بنت عبد المطلق تكي يا رسول الله ابني يقتل تكي تانا تانا رضاك في سيارة الله تانا رضاك فيه فمن صلى الله عليه وسلم يتي بل ابنك يقتل يتي أعطيك فيني وانا زيك فيه بعدين كفا تكي با وانا يلا تاري نفسهم اجزو جمال صلى الله عليه وسلم زوميا وانا براني ميزبنن أتارا وانا براه لكن نظر أن مبارزة قرآن من فسولة أخته ألا ميشة ديسا ميزيكة في وضاء كتي أما من صلى الله عليه وسلم يباك عن يباك عنك يكي قل ابنك يبتل يكي تنك في ذيك كتي باكي ذا كتي با فسولة بار مبارزة فكان زبير بن أوان دكما يرجل من ساكي فسولة زبير بن أوان sun fara fara kenan da yakin yakin ya kama mata fara sai makauke faransa ya samu kansa sannan kuma ya ja da fara ya zo da gudu ya kara wani fara ɗin a kan yakin nan take shi waɗannan mubaraka guda biyu wanda a shi aka kashe marhad kuma aka zo aka kashe ɗan uwansa yakin sai fada ya farke yahudawa suka dinga jurowa ta wannan katanga ana kashe su ana kashe su har musulmai suka samu daman shigowa cikin wannan hifin aka yi fada mai tsananin gaske a ciki aka kashe wasu yahudawa wasunsu kuma suka dinga ficewa suna gudu suna ƙaura ɗaya daga cikin hifin ɗin kashi na farko wanda muka ce kashi na farko yana da hifin guda biyar to da suka ga cewa an kawo hari wannan hifin nawe an fara shan wannan hisin din da wasi a wannan lokaci sai suka dinga tura mayakansu suka dinga gudowa suna gauro ɗaya daga cikin mutum din da suka rage musu wato a isunu saf bin ma'az sai suka koma wancan hisin din wanda kuma wannan wani sabon yaki ne za a fara kamar yadda muka bayyana da farko a duk lokacin da suka ga cewa an shigo wannan gida da suke tsoye a ciki an kifi da rafi to gabanin haka da ganin alamar haka suka iya tura ƙwararrun mayakansu zuwa ɗaya daga cikin kusurcin da ya rike musu haka kuma suka aikata da suka ga alamun mamaye hisinu na'in nan take suka ƙaura suka gudu da galibin mayakansu zuwa hisin mai suna Asaf bin Ma'az a wannan lokacin yake sayin na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya dawo lokacin da yake yamma ne ya dawo da ya dawo gari ya waye manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya nada wani sabon tuta ya fara sahabinsa ne suna al-Ubad ibn Munzir wannan sahabi al-Ubad ibn Munzir kwararre ne wajen sanin jiografiya na wuraren da ya dace a sauka yaki shi ne sahabin da ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanda nan gaba kadan zai zo shi wannan sahabi al-Ubad ibn Munzir zai fara manzo shawara su bar inda suke zaune a yanzu su sake zango a wannan lokaci al-Ubad ibn Munzir bai sa masa tuta domin ya je ya saka yin kisnu sa'ad ibn Ubad bayan kisnu layin sayyidina Ali ya yi fatahinsa nan take al-Ubad bin Munzir da ya fita da waɗanda suke tare da shi ya tantare shi su nufa bin Ma'ad a nan wajen ne ya zo ya samu aka yi yaƙi da Yahudawa yaƙi ne tsananin gaske aka tsama aka babba abu ya ƙi cinna har gari ya wuni ba tare da an samu wani sakamako ba a daidai wannan lokaci kuma sai wasu ƙabilu ko wata ƙabila wacce take da suna Aslam sai ta zo gun manzo sallallahu alaihi wasallam tana neman agajin abinci saboda abinci ya yanke musu ga yunwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roƙi Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah kana ganin halin da waɗannan suke ci na rashi da ƙarancin abinci sannan kuma ka sani abinmu a yanzu babu abincin da za mu baku ina roƙonka a gobe ka ba mu nasarar fatahin hisnu sa'ad domin a cikin wannan hisnu din an tara abinci ne yawan gaske an tara abinci ne yawan gaske da nau'o'in abinci daban-daban a wannan lokaci wa shigari al-Ubad ibn Munzir radiyallahu ta'ala anhu ya kara fitowa ya tinkare su da yaƙi mai tsananin gaske wanda bin Munzir ya samu daman shiga cikin wannan hisnu din hisnu sa'ad ya yi fatahinsa a daidai wannan lokaci kuma sawa suka yaƙi ɗaura suka tura wasu daga cikin mayaƙansu suka koma hisin na uku wato hisin mai suna kamatun zubair suka koma wancan a bisa tabarunsu na yaƙi wanda muka yi bayani daga baya a lokacin da kuwa suka koma wancan hisin ɗin hisin na kama manzo sallallahu alaihi wasallam ya je ya musu ƙarya tsawon kwana uku yana tsare da su domin ya hana su fita ko ta ina sannan kuma aka dinga dukan ƙoƙarin kaiwa ko mala ka katangan da yake kewaye da shi amma abin ya gagara sai a karshe wani mutum daga cikin Yahudawan ya fito yake da manzo sallallahu alaihi wasallam law hasartahum aman la yubadu yake ko ba za ka musu karanya za ka sa musu takunkuli ba shiga ba fita tsawon shekara tun ba abin da zai dame su domin duk wani abin da suke bukata sun tattare shi a ciki in abinci ne ruwa ne da komai da komai sun tattare a ciki saboda haka duk irin karanyan da za ka musu da takunkumin da za ka buga musu ba abin da zai dame su sai dai ka san wani mataki wanda za ka ɗauka a kansu a daidai wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shawaran zai yanke musu ruwa akwai gunda suke fita suke shan ruwa cikin dare suke ɗebo ruwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura aka lalata wannan waje aka yanke wannan ruwa kenan a duk lokacin da ruwan shan su ya kare in ma su fito ɗiban ruwa a kashe su in ma kuma su miƙa kai hakan kuwa ya kasance suka rasa ruwan sha suka tura wasu domin su fita su koma wani hisi ɗin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya gano kofan da suke fita ya tura da karunsa suka shige wannan hisabin aka yi yaki mai tsananin gaske a ciki shi ma wannan hisabin aka yi fasahinsa a wannan lokaci ne da aka samu cin nasarar mamaye wannan katanga wanda ya tsaye tsakaninsu da waɗannan yahudawa suka samu abinci mai yawan gaske a ciki suka samu abinci mai yawa Allah ya karbi addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam aka ɗebo abinci mai yawa waɗannan ƙabilu da suka zo Banu Aslam manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ba su dukkan abin da suke bukata na abinci bayan an mamaye wannan yisan mai suna Sa'ad bin Ma'az a lokacin da aka gama fatoyin kuma kan hatin Zubair sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara tura wasu zuwa hisin na hudu wato mai suna hisin Ubay a wannan hisin din da yawa daga cikin su Yahudawa suka fita suna neman mubaraka suna neman waɗanda za su kara da su a daidai wannan lokaci ne Abu Dujana ya fito wannan ya nemi mubaraka da shi ya kashe shi wannan ya neme shi da shi ya kashe shi domin Abu Dujana shahararren sahabi ne sananne wanda muka yi bayanin bajintansa da jaruntakansa a Ghazwat Uhud wanda shi ne ya je ya rufe bayansa wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare shi duk wani sara duk wani harbi idan ake kawo wa manzo a kansa yake tsayawa wanda babu wani jikinsa da za ka zo ka taba face za ka ga sabo ko sara a wannan waje da ka taba sannan kuma shi ne wanda maraba suke masa kirari suke cewa sahibul isabati habra wato mai jankin ne a duk lokacin da haɗa ya sake idan haɗa ya sake abin Dujana yake iya ɗauko jankin nansa ya naɗa shi kansa a lokacin da ya naɗa jankin nan a kansa to a lokacin ne sabon manzo suke cewa to a yau fa Abu Dujana ya naɗa wannan jankin nan nasa saboda haka ba a koma a yau din nan kamar yadda shi ne mutumin da ya karɓi tuta wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya naɗa ya sare takobi ya ce wa zai karɓi wannan takobi ya ba shi haƙinsa ya ce ni ne zan karɓa in ba shi haƙinsa kamar yadda ya gabata a Ghazwat Uhud shi ne sahabin da yake da jiji da kai a fagen yaƙi yake da barazana a fagen yaƙi yake tafiya na takama a fagen yaƙi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi yana takama yana tafiya na jiji da kai a Ghazwat Uhud sai ya ce ya Abu Dujana inna hadhihi lamishyatun yubghidha Allahu illa fi mithli hadha yake irin wannan tafiya da kake yi tafiya ne wanda Allah ba son irin ta saboda tafiya ne na takama na jiji da kai amma irin wannan faje ko irin wannan waje na yaji to Allah subhanahu wataala yana son irin wannan tafiya saboda shi wanda ya hange shi ya san wannan jarumi ne wannan gwarzo ne sai ya saba baya ya ba shi hanya da haka nan shi Abu Dujana wanda ya yi mubarakan nan na biyu ya fito Abu Dujana ya fara masa kai ya kashe shi a wannan lokaci kuma Abu Dujana ya ɗebo wanda suke tare da shi ya fara cikin wannan katanga da suke ciki ya samu nasarar buɗawa musulmai ƙofa suka shiga wannan kisan ɗin shi ma suka mamaye shi suka yi fasahinsa wanda daga wannan lokaci babu hisin ɗin da ya rage wa musulmai sai guda ɗaya wannan kuma wanda ya rage wa musulman shi ne hisin ɗin da ya fi hatsari domin mayakan da suke wadancan wurare guda huɗu da muka yi bayanin su ƙwararru daga cikinsu ga baki ɗaya an kaurar da su cikin wannan hisin ɗin sannan kuma ba ya yiwuwa a je ma kusa da shi saboda sun gina shi ne a saman dutse kan saman dutse suka je suka gina shi da suka gina shi a saman dutse wurin da doki ko raƙumi ba zai iya haure ba saboda shi sun lasu suka sa matansu da yaransu ciki saboda nan ya fi tsaro a wannan lokaci ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga shawarar yaya za a yi da su yayi karanyan wannan kisan din kwana da kwanaki amma aka kasa shiga aka kasa aurawa a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yanke shawarar cewa matakin da za a ɗauka shi ne a harba musu da manjari manjari kuwan irin nau'i ne na makami wanda mayaka a da suke amfani da shi yana da kige na danko wanda idan aka ɗaura wani abu mai ƙarfi mai nauyi sai a harba shi idan aka harba shi wani katon tsufa wanda ya gagara a falle shi a shiga wannan dutse ko wannan abu mai nauyi da aka ɗaura aka harba in ya je ya tafi wannan ƙofa sai wannan ƙofa ɗin ya fangare ya karye musulmai su samu shiga a wannan lokaci manzo da sahabbansa suka yanke shawarar cewa za su harbawa su waɗanda suke cikin wannan hisin mai suna hisinun nisar manjaliq sannan kuma abu na biyu da suka shirya shi ne za a sauka a kan dawakai a haura wannan dutse wanda wannan katanga ko wannan gida yake a kai a sama idan aka haura da ƙarfi a dinga dukan wannan katangai ya tsatsage ya samu ƙuli a lokacin da aka harba bunda yake da ƙuli da wannan majali zai samu sauƙi fasashi sannan kuma musulmai su samu shiga ta wannan hanya ne saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam da mayaƙansa suka haura wannan gisan din da kafansu suka jaddaki waɗannan katangu suka raunana su daga baya kuma aka harba musu majalis ya rufe wannan katanga sai musulmai suka zo suka samu shiga a nan ne hazararrun kusur ɗin da yahudawa suka gina domin su shiga ciki su kare kansu su dinga yaƙi a ciki domin kamar yadda muka bayyana ba sa iya yin yaƙi su gaba da gaba kamar yadda Allah yake illa fi qura muhassanatin aw min wara'i hijab a nan ne aka gama fasalin waɗannan hutun ɗin guda biyar gabaki ɗaya a wannan lokaci babu abin da ya rage sai yanki ko kashi na biyu kamar yadda muka bayyana kashi na farko yana ɗauke da hutun guda biyar kashi kuwa na biyu yana ɗauke da hutun guda uku waɗancan wanda yake ɗauke da guda biyar su ne waɗanda suka fi hatsari kuma falillahi alhamdu wal minna Allah ya bawa musulmai na fara sun yi fatahinsu gabaki ɗaya sai waɗannan guda uku waɗanda ba su kai wancan wahalan mamayewa ba su ne suka rage a wannan lokaci kuma ɗaya daga cikin nasu shi ne hisnul qanus wanda shi ne ya fi hatsari daga cikin waɗannan hutun guda uku a irin wannan lokaci ne sai saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam suka je suke yaƙi mai tsanani tsakanin waɗanda suke cikin hamus da su daga bisani Allah subhanahu wataala ya ba su nasarar mamaye shi wannan hisin ɗin mai suna hamus wanda shi ne kadai aka mamaye shi da ƙarfin soja sauran hutun ɗin da suka rage manzo sallallahu alaihi wasallama ya mamaye su ne da sulhu ba da ƙarfin soja ba ma'ana su yahudawan da suke ciki su ne suka nemi sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce mun yi saranda mu zo mu sulhunta da kai dukkan abin da muke ɗauke da shi a cikin gidajenmu na dukiya naka ne za ka bar mu mu fice a kalbar da matanmu da ƴaƴanmu da kuma rigan da ke jikinmu kawai ma'ana waɗanda suke cikin hisnul wada da kuma waɗanda suke cikin hisnul salami su ne suka miƙa wuya yayin da waɗanda suke cikin hisnul qanus su kuma sai da ƙarfin soja aka yaƙe su kuwa kai fatahi wannan kisan din. To a daidai lokacin da Yahudawa suka tabbata yaki ya kifo kai ba ya riga ya rakita hannun sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama, domin ba su da wani waje da za su je su kuya ko su fake su yaki manzo sallallahu alaihi wa sallama. Domin wuraren da suke bi da shi su ne waɗannan kusurun ɗin guda takwas, Hifnu Na'im an ba da yaki, Hifnu Sa'd bin Ma'ad an ba da yaki, Hifnu Qala'at Zubair an ba da yaki, haka nan Hifnu Ubay da Hifnu Nizar duk an ba da yaki. Haka nan kusurun guda uku na kashi na biyu wato Al-Katiba, Hifnu Qabus da kuma Hifnu Zarwatai da kuma Hifnu Salari duka an ba da yaki, ba su da wani hanya. A wannan lokaci sai suka ce za su sulhunta da manzo sallallahu alaihi wasallama. Suka yi saranta duk dukiyan da suka mallaka na cikin gidajensu za su bar wa manzo sallallahu alaihi wasallama, za su fice da ƴaƴansu da matansu, sannan kuma suka nemi sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallama gonakan Khaybar. Gonakan Khaybar a wannan lokaci manzo zai bar musu suna nomawa a duk shekara dukkan amfanin da aka samu. Manzo yana da rabi, su kuma suna da rabi. Manzo sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan hudna ko sulhu ya amince, suka fito da ƴaƴansu da matansu suka bar su dukkan dukiyoyin da ke cikin gidajensu. Sannan kuma gonakan nan yana nan a hannunsu, za su noma, za su noma a kullum ko kowane shekara da amfanin da aka samu suna da rabi, kuma rabin kuma za su bawa manzo sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata kalima jahararriya, yake cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Yake cewa Allah sarki, Allah sarki, Allah da girma yake, Khaybar ta tashi, ta tashi a aiki. Ma'ana Khaybar wani gu ne matattaran Yahudawa, matattaran Shiya makirci, gu ne duk wani wasan manzo da ake yi munafukai za su haɗa da Yahudawan da ke Khaybar su je su zuga Larabawa su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama. A yau ga shi Khaybar ɗin ta dawo hannun manzo sallallahu alaihi wasallama, ga baki ɗaya ta shiga ƙarƙashin daular musulunci. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake yi muku alƙawarin wannan fatayi, kamar yadda yake wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunha, kuma yake cewa wa asabahum fathan qariba. A wannan lokaci da aka gama sulhu da su waɗannan Yahudawa bayan an ci su da yaƙi, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa a nemo wasu mutane guda biyu daga cikinsu, dukansu ƴaƴan mutum ɗaya ne, ƴaƴa ne na Saman ibn Abdul Haqiq. Waɗannan yara guda biyu da kuma mahaifinsu su ne manyan maƙiyan manzo sallallahu alaihi wasallama, waɗanda duk wani makirci da ake shirya wa manzo na yaƙansa da hannun waɗannan Yahudawa guda uku, shi ne manzo ya ce a nemo su. Da aka nemo su sai ya ce da Kinana, wato ɗaya daga cikin ƴaƴan Ibn Abdul Haqiq, ya ce masa ina wannan dukiya da ka je ka boye. Saboda shi wannan yaro Kinana ɗan gidan Ibn Abdul Haqiq a cikin yarjejeniyan da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama za su bar dukiyansu gabaki ɗaya a cikin gidajensu, sai ya je ya kinkimo wani katon gold ko zinari ya je bayan jeri ya binne irin abin da Laraba suke kiransa mat. Kuma wannan zinari na Yahudawa ne tun a lokacin da suke Madina, wato na Banu Nadir ne, daga cikin yarjejeniyan da aka yi da su a Madina akwai barin dukiyoyinsu, amma suka munafurci manzo, suka yi samu daman tsira da wannan kinkine mai dukiya. To a lokacin da kuma aka kama yarjejeniya da su na barin duk dukiyoyinsu a Khaybar, shi wannan yaro Kinana ya samu daman gudu mutumin da shi wannan dukiya yazo ya binne kenan ya saka kowa tariya yarjejeniyan sunan da suka yi da manzo na barin dukiyarsu ga baki daya su fice a haiba saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya neme shi ya ce to maza ka je ka ɗebo waɗannan dukiya da ka fayi ka yi hadari ka saba alƙalari da sulhun da yake tsakaninmu da ku. A wannan lokaci wasu Yahudawa suka kawo rahoton cewa ai sun ga shi wannan yaro inana Ibn Abdul-Qayyim a wani waje kaza yana tona rami. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya je ya tura wasu suka duba wannan waje ana tonawa an samu tono mai zurfi ba ga wannan dukiya ba. Manzo ya ce a tona yana nan a wajen. Aka ci gaba da tonawa can sai a ƙarshe aka tarar da shi wannan dukiya mai yawan gaske wanda ya zo ya ɓoye. Sannan kuma bayan wannan ɗin akwai wasu wanda ya ɓoye. Manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙa shi hannun Jubair bin Awwam ya ce ka je kana gana masa azaba. Ka gana masa azaba ka wahalatar da shi sai ya faɗi wurin da ya ɓoye sauran waɗannan dukiya. Zubar bin Awwam ya je ya dinga gana masa da azaba ɗaya bayan ɗaya sai da ya nuna wuraren da ya ɓoye waɗannan dukiyoyi. A ƙarshe ya zo ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama wuraren da ya rage gaba ki ɗaya ya tattara su. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka miƙa shi ga Muhammad bin Maslama ya fille masa kai ya fito shi. Saboda shi ne ɗan uwan Muhammad bin Maslama wanda a baya muka ce an kinkimo dutse kansa ya mutu shahidi radiyallahu ta'ala anhu. A nan ne aka miƙa shi hannun Muhammad bin Maslama aka kashe shi da ɗan uwansa. Wannan shi ne ƙarshen Yahudawan Khaibar wanda Yahudawa waɗanda kuka san su ne halinsu shi ne halin Yahudawan da ake rayuwa da su a wannan zamani. A duk lokacin da aka samu wani dama to ba su da sana'a ba su da aiki sai sun yi wa makirce-makirce da kuma kike mutane musamman musulmai. Yahudawan da muke tare da su a wannan zamani waɗanda suka mamaye Falastinu sama da shekara 50 an yi istimaddin musulman da suka kashe daga Falastin shigansu Falastin zuwa yanzu musulmai adadin su ya kai miliyan 3 waɗanda suka kashe cikin shekara 50. To kasancewa haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya ki barin Yahudawa su kashe a zamaninsa don su mutane ne kamar yadda wani malami yake cewa idan ka barsu suka yi sake suka samu sakewa na kwana ɗaya to za su yi ɓarnan wata. In ka barsu suka sake wata za su yi ɓarnan shekara a cikin wannan wata ɗin. Za su yi ɓarnan da wani ba zai iya yin sa ba a shekara. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya yake su a cikin garin Madina kamar yadda muka bayyana dalla-dalla. Da farko ya yake Banu Qainuqa. Abu na biyu kuma ya zo ya yake Banu Nadir. A ƙarshe ya zo ya yake Banu Qurayza. Wasu suka koma a Jari'ar Sham. Wasu kuma suka dawo Khaibar. A Khaibar ɗin ma manzo bai tsira da makirce-makircensu ba. Suna kashe dukiya suna zuga marabawa da ƙabilu su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama. Makirci na ƙarshe-ƙarshe ko na baya-baya da suka shirya wa manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne maƙudan kuɗin da suka taimaka wa mushrikan Makka. Suka tafi da sojojinsu 10,000 Madina a lokacin yaƙi na Khandaq ko kuma Ghazwatul Azam. Sakamakon haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sulhul Hudaybiyya ya ga cewa babu wani abin da ya dace ya cancanta illa a tsinkari Khaibar. Kuma da ke yajin gu ne hazararre suna da shiri da tanadi sai ya tafi da waɗanda ya tafi da su zuwa Hudaybiyya suka masa mubaya'a a kan su mutu. Su ne ya tafi da su. Daga nan ne Allah ya kawo ƙarshen Yahudawan Khaibar. Khaibar ta shiga ƙarƙashin daular musulunci. Suka zauna wasunsu suka musulunta wasunsu kuma suka tarwaje. Nan gaba kuma kanan zai zo mana akwai wajirkuwa akwai zammana za samu ganimomi masu yawan gaske za samu ganimomi masu yawan gaske a yakin Khaybar wannan ganimomi da ya samu manzo sannan ma ba san mana ya kasa su zuwa kashi 36 daga cikin 36 kowanne kashi sai ne sannan kuma jumlar ya kasance sai uku duk uku da 600 sannan kuma manzo sannan ma da sannan ya raba waɗanda suka halarci wannan yaki din wato Khaybar ganiman ganiman wannan ghazwa ne bayan haka kuma manzo sannan ma da sannan ma ya gama wannan yaki kenan Khaybar sai ya fara jin Abi Talib da wanda suke tare da shi da wasu al-Ash'ariyyun wato kabilar Abu Musa al-Ash'ari suka dawo Madina daidai lokacin da manzo ya dawo daga Khaybar sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi ayi jima afra bi qudumi Ja'far qadi fi Khaybar yake ma na mamanta da mama na zan yi farin ciki da ne zan yi farin ciki da zuwan Ja'far ne ko kuma da fadin Khaybar kuma manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin ganimomi masu yawan da ya samu ya ba wa waɗanda suka isa daga Habasha zuwa Madina Ja'far bin Abi Talib da mutanen Abu Musa al-Ash'ari daga cikin su har da sharuran sahabin manzo Abu Huraira sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan kabila ne ya auri Safiya bint Huyay bin Aqtab wanda tana ɗaya daga cikin sabawa ko kuma kuyangun da aka samu daga cikin ganimomin zango wato Khaybar wanda ta shiga rabon wani sahabi wanda yake da suna Dihya manzo sallallahu alaihi wasallam aka zo aka bashi labari aka ce akwai wata yar gidan shugaban Yahudawa kai ne ya cancanta ka aure ta ko ta kasance kuyangarta saboda haka manzo ya kira Dihya ya ce ya je ya zaɓi wata ya bar Safiya sai ya bar Safiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa addinin musulunci ya ce idan ta musulunta zai aure ta kuma ta karbi addinin musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wannan Safiya ita jikar annabi Haruna ne alaihi salam kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane jikar ta ce kamar da kuma za mu zo mu yi bayani a lokacin da za mu yi bayani akan matan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aura to za mu dakata nan saboda kodai wani lokaci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته